jama'a sashen Hausa na murar Amurka ne a nan birnin Washington DC yake jin dadi da kuka lalubo mitocin mu da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61 a Niger ana jin mu kai tsaye a gidajen radio amfani da sarauniya da far'a da numa da dalol da niya a birnin Kwane kenan sannan a Ghana kuma a Alpha Radio da ke Kumasi bayan duka wannan ana samun mu kowace a duniyar gizo a viewerhausa.com ko kuma sashenhausa.com to tare da fatan ku muni lafiya kamar da muke a nan Washington DC a jin Mustafa Sakwato ne tare da Mahmud Lalo muke tabbun ku ga shirin mu na yanzu
kin ga kowa a nan hankalin shi ya tashi ba mai zuwa gona ba mai zuwa koyina kasuwanci ma mutane hankalin shi sun tashi
to wani abun tashi hankali ne ya faru a Abuja yau za ku ji ko menene kuma ko bayan su muna da wani rahoto na musamman kan harkar shaye-shaye da matasa ke fama da ita sannan tun da yau juma'a ce za mu bude kofa da kuma kunnuwanmu mu ji irin ra'ayoyi da shauri nan da za ku cika mana su tun da yau ku ne masu zaɓar batutuwan da za mu taɓa amma bari in bar Mahmud ya ba ku labarai da kuna
jama'a assalamu alaikum A yau Juma'a wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman da aka nada kan rikicin Syria ya bayyana cewa akwai alamun da ke nuni da cewa mutane za su shiga mummunan yanayi na kuncin rayuwa idan har gwamnatin kasar ta Syria wacce ke samun goyon bayan Russia ta kai farmakin soja arewa maso yammacin lardin Idlib. Stephen de Mistura ya ce hadarin da ke tattare da kai harin a yankin a bayyane yake kuma za a zubda jini sosai. Kusan mutum miliyan 3 ne ke zaune a lardin waɗanda rabin su sun fice ne daga gidajensu a sauran sassan ƙasar ta Syria suka nemi mafaka a wurin wanda yanki ne da aka kebe da ba a rikici a cikin sa wanda kuma ya hada hadda wani yankin Aleppo da lardunan Latakia da Hama da mutanen suka je neman mafaka daga cikin mazauna yankin na Idlib miliyan 3 miliyan 1 duk kananan yara ne Tsohon shugaban Amurka Barack Obama da aka dade ba a ji durewarsa a fagen siyasar kasar ba tun bayan da ya kammala wa'adinsa na karshe ya shiga fagen cece-kucen da ake yi a yakin neman zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba inda ya aike da wani sako a takeice wanda ke cewa akwai bukatar mutane su fita su yi zabe saboda makomar siyasar kasar mu ta dogara ne a kansa Obama ya karara da cewa idan ka kalli irin labaran da ke fitowa daga kafafen yada labarai zaka san cewa wannan zabe daban yake domin irin muhimmancin sa yana mai cewa sakamakon abin da zai biyo baya yana da hadari idan ɗayan mu ya zauna a tsakasaki ya ce babu ruwan sa tsohon shugaban na Amurka yayi waɗannan kalaman ne a gaban ɗaliban wata jami'a dake jihar Illinois inda aka rama shi da wata lambar yabo ta bin ka'ida a harkar gwamnati a yau Juma'a sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya hadu da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da wasu manyan jami'an kasar ta Afghanistan ciki har da babban jami'in gwamnatin kasar Abdullah Abdullah shugaba Ghani ya faɗa a wurin taron cewa batun dakatar da har-haren da dakarun Afghanistan ke kaiwa akan sojin kungiyar tsaro ta NATO shi zai zama muhimmin batu da kasar sa za ta mai da hankali akai shugaban Afghanistan har ila yau ya yaba da irin matakan da Amurka ke dauka na faɗaɗa har-haren sama da take kaiwa Sakatare Mattis ya isa filin tashin jiragen sama na sojin Amurka da ke sansanin Amurka mafi girma a kasar ta Afghanistan ba tare da an bayyana zai kai ziyarar ba yayin da aka cika shekara guda da wani tsari da fadar gwamnatin Amurka ta White House ta samar duk da karin har-haren da ake samu Mattis da sauran manyan jami'an Amurka sun dage cewa tsarin da shugaba Trump ke bi a kudancin Asia wanda aka ayyana shi a watan Agustan bara na taimakawa wajen kawo ƙarshen wannan rikici Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni na cewa an saci bayanan dubin dubatar kwastomomin kamfanin jirgin British Airways. A daren jiya Alhamis kamfanin ya bayyana cewa an saci bayanan sirri da na harkokin kudaden kwastomomi 380 waɗanda ke amfani da shafin yanar gizo da manhajar kamfanin wajen sayen tikiti a tsakanin ranar 21 ga watan Agusta zuwa ranar 5 ga watan Satumba. Shugaban kamfanin na British Airways Alex Cross ya ce masu satar bayanan sun nuna kwarewa wajen wannan aika-aika wacce kwatanta a matsayin babban laifi na mugunta da aka aikata akan shafin yanar gizon su. Ya kara da cewa kamfanin na British Airways na daukan duk matakan da suka dace wajen ganin ya tuntubi waɗanda lamarin ya shafa domin ganin ya yadda wato domin ganin cewa an kare bayanan sirrin su a nan gaba. Cross ya kuma bada tabbacin cewa za su maima kwastomomin nasu duk wani kuɗi da suka yi asara sanadiyar wannan satar ta bayanai. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ce akalla mutum 16 ne suka mutu kana wasu 26 suka bata bayan da wata girgizar kasa mai karfin maki 6.7 ta afkawa tsibirin Hokkaido da ke arewacin kasar. Masu aikan ceto wanda suke amfani da katafilolin wajen kwashe baraguzai tare da taimakon karnuka sun yi ta shiga cikin laka a yau Juma'a domin neman waɗanda suka tsira da ransu. An rufe tashar jirgin kasa da ke tsibirin da kuma sabon filin tashin jirage a Jiya Alhamis bayan aukuwar wannan girgizar kasa. Amma kuma bayanai sun ce an fara komawa aiki a yankunan. Kusan rabin al'ummar yankin da yawan su ya kai miliyan 3 na zaune babu wutar lantarki a yanzu haka. An kuma yi gargadin cewa lamarin ka iya kaiwa har zuwa mako mai zuwa kafin a shawo kansa.
To Mahmud Lalu ne ya kawo muku labaran nan daga sashen Hausa murya Amurka nan Washington. To yan jima kada zamu kawo muku rahoton musamman kan shaye-shaye da hukumomi suke famar ganin bayan sa. Amma kafin sannan yanzu ga Hawwa Umar daga Abuja da rahoto akan wani abu mai kama da girgizan kasan da aka ciya uku a garin.
Ne mai suna Alhaji Alhassan Ahmed dan masanin fafe kin ga kowa anan hankalin shi ya tashi ba mai zuwa gona ba mai zuwa koina kasuwanci ma mutane hankalin shi sun tashi
mutane sun samu kansu cikin zulumi da zama cikin shirin ko ta kwana sakamakon motsi da kasa ta yi tamkar karamar girgizar kasa da ya shafi unguwar masu hannu da shuni mai tama Asokoro da kuma unguwar Talakawa Fafe. Wannan motsi ya haddasa rushewar wasu gine-gine a Fafe inda wasu mutane ke fargabar tsayawa kusa da dogayen benaye. Lamarin wanda ba a taba ganin irinsa ba ya fara faruwa ne kimanin kwanaki 3 zuwa 4 da suka gabata. Hakimin Fafe Abubakar Ibrahim Gimba ya tabbatar min da aukuwar lamarin.
Mun ji kasan tana girgizawa to muna zaton ko akwai wasu company ka na mining da suke ayyuka ta na fasan dutse a nan. To sai muka lura cewa a lokacin da wayannan abubuwan suke faruwa tsakan dare ne to sai muka yi ta bincike dai mu ga ko da ko wasu mutane suke aiki wannan aikin dare nan ne na company mun samu cewa babu wanda suke aikata wannan ayyukan to shi muka lura cewa to ya kamata mu gaya ma shi gwamnati da jami'an tsaro don a doki mataki an kuma tun da safe abinda muke kai kenan don sun zo suna bincike ba wani zai bada tabbacin shi cewa ga ainihin wurin da abun ta bulla wato direction din kenan a muna dai zama zaman da garin gaba da take dauki da wannan karan na jirgizan kasa.
Salihu Musa Dala wanda ke cikin firgici ya shaida min cewa ginin gidansa ya tsage.
Gari ne da akwai construction company da ake blasting sai muka tunanin kamar irin blasting din
ana fasa dutse
kamar wannan fasa dutsen ne ya ci gaba sai muka tabbatar da ba fasa dutse bane ba saboda idan dutse ne sukan nuna alama za su fasa wannan dutsen kamar dan jiniya haka ko kararrawa ka mutane su gudu to wannan unexpected ne kawai muka ji shi. Karfe 9 na dare ina zaune a daki ni da iyali na abin ya kare wannan mai karfi wanda dukkan mu sai da muka fito waje gini na wallahi har ya tsage
yakan kai kamar minti nawa idan ya fara
ba za a iya cewa ga lokacin da yake kaiwa ba saboda zai yi ne kawai lokaci daya dum inda ya fara yakan kai minti 3-4 wani lokacin har 10 yana yi a hankali sai ya guda daya mai karfi kana tsira kaga ka girgiza yara idan suna kusa da kai ma sun zo jikinka da gudu suna kuka
duk da cewa wasu daga cikin al'ummar yankin na ganin kamar duwatsu ne ke gyara zama amma sun yi kira ga gwamnati da ta shigo ciki domin dubawa tare da gano musabbabin al'amarin da kuma bin hanyar da ta dace domin kare rayukan al'umma. Hukumar bada agajin gaggawa ta Abuja ta fitar da sanarwar shirin kota kwana na tallafawa al'umma da shawartar waɗanda suka samu kansu a cikin gine-gine su saki a ƙarƙashin tebura waɗanda ke waje kuma su tsaya a fili nesa da inda wani ƙarfe ko ice ba zai same su ba. Hawwa Umar Udubo, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaishe kawa yanzu karfe 5:21 na la'asari a nan Washington DC. Yau me yake cikin kutuwa kwara ne kuma wani ra'ayi ne kake da shi da kakar ka bayyana wa duniya? Nan da 'yan mintoci kaɗan za mu buɗe layukan mu domin mu jira yanku a kan waya. To amma kafin sannan bari tukuna Ibrahim Abdulaziz ya gama gaya mana illar shaye-shaye.
haka ma yana daga cikin wuraren da ake wannan hada-hadar abin da suke kira kayan aiki ya sunan wajen oga
sunan wurin temple dai ake kira kuma wannan kayan aiki ne suke wuri duka to kayan ayyuka dai wanda za su zo a siya aje ana dan taimakawa yana supporting a wurin aiki kaman kwayoyi mana irin su tramol vetra duka dai su diazepam duka akwai a wurin ayan mata ma suna dai daya
wani matashi da ya bukaci na sake sunan sa ya fa bayyana irin kwayoyin da suke afawa
su tramol su exel muna shan shi ne saboda mu samu lafiya mu je dadin aikin mu in ba mu sha ba ba mu jin dadi kaman tramol din nan mun sha na warware mana jiki exel din nan kuma an ba mu ji hankalin mu a kwance kawai mu bugu mu karbu muna ayyukan mu harkan mu ba matsala mun riga mun saba in ba mu samu magani ba ba za mu samu iya aikin ba za mu samu karfin jikin mu ba
to sai dai kuma matasan sun alakanta matsalar rashin aikin yi a matsayin abin da kan jefa su yin tu'amuli da kwaya
yana hade da rashin aikin mata in mutum ya samu abun yi kaga ba ba zai kula wannan ba amma rashin aikin ya sha hankalin shi zai kwanta zai rika tunanin wani abu zai bebe mishi kewa
yanzu haka dai a jihar Adamawa kamar wasu jihohin kasar hankulan iyaye fa a tashe yake game da matsalar shan kwaya
mun ya zama musu zaka ga yau ko nan da wata sai kaga yaro yana tafiya kafin dai sai kaga ya tube wando ina tafiya gindin banza to abun din ya zama gama gari don da hali a hadu a taimaka ga man gwamnati ya taimaka yadda zai ga cire mana yaran mu su daina shan kwayan
kiya hankalin mu yana tashi ba ma jin dadi mu dai muna nan kan addu'a yanzu ka duba fa yaran mu na yanzu nan ka duk sun lalace ba kin gani yaro dai ka ganshi yana ta galgalgal a kafa adali
kamar yadda jami'an hukumar yaki da shan miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA yake bayyanawa ana fa samun karuwa masu sha da mafatocin miyagun kwayoyin Alhaji Hassan Abdullahi Zungeru da ke zama kwamandan hukumar ta NDLEA a jihar Adamawa yace masu wannan bakar sanar sun fa fito da wasu sabbin dabaru
karuwa yake saboda ta bangaren hada-hadan wallahi suna kara kani suna yanzu suna amassing weapons suna challenging namu suna facing namu to the extent that suna kashe mana yara kuma a sanadiyar haka that means suna associating da wa'ansu ɗan baranda suna samun more sponsorship daga cikin al'umma shi yasa abun nasu ya kara kaimi dama muna bin juna ne in sun fito da wannan method din mu ma fito da wancan method din amma hakikanin gaskiya hada-hada ya karu kuma sha ma ya karu saboda in ka duba tunda aka soma siyasar nan kananan yara matasa sun shiga shaye-shaye wasu ba su taba sha ba wajen bangar siyasa ake koya musu irin wayannan abubuwa
kamar yadda jami'an NDLEA suka tabbatar su matasa ƴan mata ba basu a baya ba wajen afa kwayan
sannan a hankali daga zo mu je party zo mu je wurin biki a nan ne ake koya musu wata ma sai ka ga an waye gari saboda masoyinta bai son ta ya nuna mata wani dan kiyayya sai ta ce wai me za ta sha ne ta yi bacci kullum tana tunanin wannan to kaga kawaye
yanzu haka ma kungiyar addini su ma sun fara bada nasu gudunmawa Sheikh Abdullahi Balalo shugaban kungiyar Izala a Najeriya ya ce dole fa a hada hannu don faɗakar da matasan
kwakwalwalin matasan mu ya zamanto kwakwalwarsu ta rikice da shan kwayoyi to kamar an cutar da rayuwar al'umma saboda matasa su ne ƙashin bayan al'umma don haka mun ɗauki mataki kan ba abin da zai canja waɗannan matasa ga barin shan kwayoyi wasu ma har turorin bayan gida suke sheka don su bugu wasu su sha petrol wasu su sha magunguna iri-iri daban-daban kuma mun lura akwai sakaci na gwamnati domin wuraren da ake sayar da waɗannan abubuwa sun gwamnati ta san inda suke
to sai dai kuma ganin yadda harkar sayar da kwayoyin ke kara haɓaka tsakanin matasa yasa wasu iyaye tashi tsaye ta hanyar sa ido a wuraren da ake sayar da magunguna
a dinga lura kowanne yaro in ya shiga a dinga gani mene yake yi idan muka gani haka sai a gaya ma hukuma
kafa musu dokoki dai su sa mana hankali su taimaka mana su masu chemist din ma su taimaka mana
haka nan a wajen taron fadakarwa masana sun fa danganta matsalar shan kwaya da zama dalilan tabarbarewa haka tsaro a kasar
mun samu annan cewa hayan damuwa a cikin social problem da muka samu na farko shine kwaya
fata dai shine Allah ka kashe wannan matsala da ke neman gagarin kundila Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
To a gaida Ibrahim Abdulaziz da kokari ɗaya daga cikin ma'aikatan masu sashen Hausa na murya Amurka da zuwa aka yi masa rasuwa zamu yi ta'aziyya kafin mu rufe shirye-shiryen mu ne. To magana shashan nan tana ɗaya daga cikin abubuwan da in kun ga dama kuna iya tabata idan muka bude muku layukan mu na wayoyi wanda zamu yi a yanzu.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To kafin ku fara mana magana muna so mu kara jan hankalin masu kira da cewa da Allah idan an kira yi magana cikin natsuwa da kwanciyar hankali kada a ihu kuma a yi sauri a yi magana da za a yi don abai wasu dama kuma su samu shigowa. To ba da bata lokaci bari mu je Kano mu je da wazan fara. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Barka da dare.
Barka wane ne?
Yau mai magana dan Juma mai shago ko kai ne a karamar hukumar Kanya da ke jihar Kano Najeriya.
To mu je mallan dan Juma mai ke cikin kai yau?
Yau to ni abin da ke ciki na irin alƙawarin da gwamnan mu ta jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya mana lokacin zaben 2015 na hanyar Maddu wacce ta tayi daga Kanya zuwa garin Shanono ya mana alƙawari zai mana wannan hanya. To shine nake tunatar mai ina wannan alƙawari yayi.
To madalla to
ba ya manta ba wannan alƙawari. To dan Allah da Annabi ya daure taimaka mana da wannan hanya dai da ya mana alƙawari da Kanya zuwa Shanono.
To muna fatar gwamnatin jihar Kano ya ji wannan roƙo naka Malam Dajiwon. Bari mu je Katsina nan kusa da Kano. Katsina, waye daga Katsina?
Ado Abdurrahman Bala ne karamar hukumar fore daga jihar Katsina ta Rai Najeriya.
To Malam Abdurrahman ina fata ka juma'a lafiya me kake tafi da shi?
To wallah wato na kira ku ne domin bokala dankon zumunci tsakani saboda kullum ina ta neman ku same ku ba.
To haka fa yau Allah ya bada iko a samu. To mu ma mun ji daɗi da ka same mu.
Alhamdulillah masha Allah.
To ya Katsina me ke faruwa a Katsina?
Ni ake bayani akan shi.
Na'am, a yau ka san juma'a ce, yau ku masu kira ku ne za ku faɗi abin da yake cikin ku. Na tabbata kana da abin magana, me kake son ka taba?
To masha Allah, na gode duk da haka dai ban shirya ba dai. Dai lokacin insha Allah na kira ku, a tashi lafiya. Na gode ni Abdurrahman Bala Tauri mai kibi karamar hukumar fure a jihar Katsina tare da Najeriya.
To mun gode Malam Abdurrahman, bari mu je Maiduguri mu ko wanda ke can shi ya shirya. Waye Maiduguri?
Waye Maiduguri? Assalamu alaikum. Abubakar ne.
Mana abu ka ina fata kai ka shirya wancan baka tsani ya ce bai shirya ba shi. Me kake tafi da shi? Mana abu ka.
Abu da yake tafi da shi shine muna so mu jaddada kiran mu ga gwamnatin tarayya da nan saka da nan sabai da hankali akan tsaro a cikin jihar Borno da kewayenta.
Na'am.
Gaskiya ka ala dan samu dan matsaloli haka ran tsaro.
Kamar wanda nayi ran matsaloli kenan kake magana.
Amma da kara.
Kamar wanda nayi ran matsaloli a bakar. Hello kana jina?
Hello kana jina? Hello?
To bai abokar ba jina bari je Gombe. Hello?
Hello?
Na'am. Wa alaikum assalam. Wani ne a Gombe?
Kana ta da magaji Wallo daga Gombe State of Local Government Ward.
To malam magaji barka da wani me kake da shi kai kuma?
Eh me nake da shi ina so gwamnatin jihar Gombe Alhaji Ibrahim Hassan dan gumma da sanata dan Juma Gwaje
suna
da wata hanyar da take damu daga kanyar sarawa zuwa san mu da ajiyar Bajol da garin Foli ta fito hanyar kashi da taimaka da wannan hanya.
Me yasa
Allah don Allah muna roƙon gwamnatin jihar Gombe taimaka san da dan
magaji me yasa mu wannan hanya muke faruwa da wannan hanya ba ta da kyau ne?
Hanyar babu yadda yake tun da muke rayuwar babu kwalta yanzu ma a jeji suke aifuwa babu yadda za mu fito ciko garin mu je Gombe ko mu zo Tumina babu hanya.
To Allah ya sa Allah sa
zuwa san dan gumo da Allah yana jina ko wani mai yana jina ko Ibrahim ko san dan Juma Goje taimaka.
Amma
mai lamu azu Hassan. Eh hello.
To na malam magaji nace kafin mu samu kiran mu na gaba kun taba tuntuba hukumomi kai tsaye ba ta rediyo ba
sun mun tuntuba mun bi hanyoyin da ya kamata mu bi kan don mun bi abun da ya gagara.
To Allah ya sa su ji ku. To bari mu je Taraba yanzu. Hello, assalamu alaikum. Waye daga Taraba?
Aminu wa alaikum salam.
To me sunanka?
Hello. Ibrahim Sallah.
To malam Ibrahim ina fata kana lafiya me kake so kai mana magana akai a yau?
Ah fatan alheri ne domin na sha neman ku na fi shekara ina nema Allah bai kaddara na shiga ba sai yau.
Iko Allah ka tabbata ko kana kiran lambar da kyau.
Wallahi wallahi ina kira iya kira wallahi Allah ne dai bai kaddara ba.
Komai ka san iyaka yake da shi sai Allah ya nufa mun gode kware ko mun ji dadi da Allah baka iyo ko yau ka same mu.
Muna gaishe ka
muna gode da lanka da kyau kai ka ji ko?
Adalla na.
To bari mu je Katsina. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To wane ne?
Alhaji Kasim da Katsina.
Alhaji Kasim kai juma'a lafiya.
To ni abin nan ke cewa ina kira gwamnati tarayya.
Na'am.
Mutanen Najeriya sun yawa. Jami'an tsaro sun yi kada.
To.
Kowace unguwa da zaman mulkin mallaka. Kowace unguwa akwai jami'an tsaro ana yi musu dan ofis karami.
Eh.
Yanzu daga nan inda nake. In wani abu ya afku. Sai kai kike wajen ramin telefon da ka je ofisin ya sanda.
Amma Alhaji Kasim akwai waya ana yin kira akwai lambobin da za a kira ma'aikatan tsaro. Hello?
Akwai waya.
To.
Amma ta hanyar ko za ka ji
kwarai kuwa eh shine amfanin wannan dama da muke bawa ku domin ku yi magana
Allah a ce maka gwamnati ta ce maka ta kowace unguwa ta jami'an tsaro
to madalama mun gode Alhaji Kasim bari mu bar arewa mu tafi Lagos assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barka da dare
wani ne ke mana magana
Abdullahi Adamu ne da ke Lagos
to madalama Abdullahi barka da yamma
to alhamdulillah ayyuka
ya Lagos me ke faruwa
Lagos alhamdulillah idan muna ga shede ruwan sama kan da Allah yake wadata mu da shi
to alhamdulillah to me kake so kai mana magana kai
yau wallahi dide ina mai maka muku sakon gaisuwa kuma ina yau shugaba na addu'a General Muhammadu Buhari Allah ya kara masa lafiya ya ba shi ikon tafiyar da mulkin sa lafiya
to amen da shi da sauran duk mutane na duniyar nan
baki jama'a din Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya
to amen mun gode mallam Audu bari mu saki dawowa arewa mu je Port Harcourt assalamu alaikum
assalamu alaikum salam
to dawo muke nan a Port Harcourt
mun lafiya
lafiya kalmi sunanka
eh Alhaji Idris daga Port Harcourt
to Alhaji Idris me ke tafi da kai yau
abin da yake tafi da ni dukkan wannan tazuwan yi majalisi a kan abin da yake furdotinmu na tsakaninmu da China.
Na'am.
Yawwa kuma na ji daɗi da wannan al'amari.
To.
Yawwa alhamdulillah.
To mun gode Alhaji Idris bari mu kalkare a Kaduna. Assalamu alaikum waye a Kaduna.
Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shugaban masu kiran waya gidan rediyon VOA Hausa Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa yana taya kamar nan sabon wannan babban kujera.
To alhamdulillah ina godiya ranka da kuma Allah ya kara zumunci tsakanin mu da ku wata rage kasance mun shigo cikin studio dinnan da kanmu mun zauna an yi labaran nan da mu.
To lalle ka mai zai yake ka zama shugaban su baki daya kamata ka hawo jirgin sama ka zo nan kai ta kai tsaye tare da mutane. Mun gode kwarai da gaske.
Insha Allah insha Allah.
Mun gode kwarai da gaskiya Alhaji Musa sai mun sake jin ka.
Lokaci yayi da za a saurari sharhin muryar Amurka. Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Sharhin na yau zai dubi ziyarar da shugaban kamfanin da ke lura da zuba jarurruka Amurka a kasashen waje da ake cewa OPIC a takaice. David Bohigian da wasu jama'an Amurka suka kai kwanan nan kasashen Armenia da Azerbaijan da kuma Georgia domin karfafa gwiwar zuba jarurrukan kamfanonin Amurka a waɗannan kasashen. OPIC cibiya ce da ke inganta hanyoyin samarwa Amurka kudaden da za ta zuba jari a wasu kasashen. Cibiya ce da ke samar da kudade daga hannun kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu domin taimakawa wajen tunkarar kalubalen harkokin raya kasashe kuma a yayin da take yin wannan hidima tana inganta manufofin Amurka a kasashen waje. A ranar 14 ga watan Agusta tawagar wakilan Amurka ta Ghana da ministan tattalin arziki da bunƙasa zuba jari a ƙasar Armenia. Mr. Bohigian ne ce cibiyar OPIC tana gudanar da shirye-shiryen da za su taimaka wa ƙasar Armenia dogaro da kanta da kuma samun daidaitar al'amura ta hanyar gudanar da hidimominta babu ƙungiya-ƙungiya domin dakile ko kuma yaki da cin hanci da rashawa. Yace suna kokarin bunkasa tattalin arzikin Armenia ta hanyar zuba jari a muhimman wurare da za su zaburar da bunkasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi da kuma samar da dawwammamin hanyoyin cin moriya ga al'ummar kasar. A ranar 15 ga watan Agusta, Mr. Bohijian ya gana da Prime Minister Georgia a birnin Tbilisi. Yace jarurrukan da cibiyar OPIC ta zuba a kamfanoni da masana'antun Georgia sun taimaka wajen samarwa 'yan kasar hanyoyin inganta halin rayuwarsu ta hanyar jaddada muhimmancin kwanciyar hankali da mutunta 'yan kasar. Mr. Bohijian ya ce kasar Georgia ta zama misalin zakaran gwajin dafin abubuwan da za su faru ko kuma suka faru a baya ko kuma yanzu, a yayin da iya gudanar da harkokin gwamnati ya bude hanyoyin zuba jarin kamfanoni masu zaman kansu da kuma yiwuwar zuba karin jarurruka nan gaba. A lokacin da ya gana da shugabannin kasar Azerbaijan da suka hada da mukaddashin ministan harkokin tattalin arziki Fuad Jafarov da daraktan cibiyar da ke inganta zuba jarurruka da lura da shiga da fitar da kayayyaki da kuma Shamel Suleiman, shugaban kungiyar raya kanana da matsaikacin kamfanoni, Mr. Bohijian ya ce kasar Azerbaijan da yankin gabaki dayanta wurare ne da ke jan hankali ko kuma Amurka ke sha'awar zuba jarurruka ta hanyar karfafawa kamfanoni masu zaman kansu gwiwa domin inganta halin rayuwa al'ummar da kuma yankunan kasar. Ta hanyar inganta zuba jarurrukan da babu kumbiya-kumbiya a cikinsu da kuma mutunta yankunan kasar, kasar Azerbaijan ta kudura aniyar inganta halin rayuwa al'ummarta. A saboda haka Amurka ke dokin yin aiki tare da gwamnatin kasar a yayin da suka samar da yanayin da suka dace wa kamfanonin Amurka samun zarafin zuba jarurruka da tattalin arziki da kuma al'ummar kasar za su ci moriya ko kuma za su amfana. Yanzu haka cibiyar OPIC ta zuba jarin kusan dala miliyan 168 a yankin. Amurka ta kudura aniyar yin aiki da kasashen Armenia da Azerbaijan da kuma Georgia domin bunkasa tattalin arziki da Amurka da yankin da kuma duniya gabaki dayanta za su ci moriya. Sharhin muryar Amurka kenan kuka gama ji, wanda ya bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Yanzu karfe 5 saura minti 3 na lasari a Washington DC, bari mu da kuka Mahmud ya ba ku labarai a takaice kafin mu kammala. A wakilin Ustad Dinkin Duniya na musamman da aka nada kan rikicin Siriya ya bayyana cewa akwai alamun da ke nuni da cewa mutane za su iya shiga mummunan yanayi na kuncin rayuwa idan har gwamnatin kasar ta Siriya, wacce ke samun goyon bayan Rasha, ta kai farmakin soja arewa maso yammacin lardin Idlib. Stephen de Mistura ya ce hadarin da ke tattare da kai hari a yankin a bayyane yake, kuma za a zubda jini sosai. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama da aka dade ba a ji duriyarsa a fagen siyasar kasar ba tun bayan da ya kammala wa'adinsa na karshe, ya shiga fagen cece-kucen da ake yi a yakin neman zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba, inda ake da wani sako a takaice wanda ke cewa akwai bukatar mutane su fita su yi zabe saboda makomar siyasar kasarmu ta dogara ne a kansa. Obama ya kara da cewa idan ka kalli irin labaran da ke fitowa daga kafafen yada labarai, zaka san cewa wannan zabe daban yake domin irin muhimmancinsa. A yau Juma'a, sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya haɗu da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da wasu manyan jami'an ƙasar ta Afghanistan, ciki har da babban jami'an gwamnatin ƙasar Abdullah Abdullah.
To a gaishe ka Mahmud, to kamar da na ga muku dazu an yi mana rasuwa a nan sashen Hausa na murya Amurka, kuma ba wani bane shi shugaban sashen Hausa ne Leo Kenyon, kanwasa Chinda Emmanuel ta rasu dazu a Abuja, don haka muna musu juyayi, muna musu kyakkyawar fatar Allah ya sanya wannan rashi da aka yi kuma ya bada hakuri. Yanzu ka a madadin shi Mahmud da Julie Leather da dukkan masu sashen Hausa na Amurka, Ali Mustapha Sakwat ne ke muku bankwana da fatar a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Don ba ku lafiya, sai an jima.